أما بعد، أيها الإخوة، أضيف في تحية الإسلام أولا أهلا، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسمونة شيء جمكساني يومر ريجل ليمون واندا مسني وقومونة واندا يكامل زيارة سمونة واتانا رمضان في الفرمة kuma yadda ainihin Sheikh Jafar yake zuwa mana ziyara cikin wani wata mai alfarma suna gabata mana da nasihohi da tafsirai to ga shi Allah ne ya kusa da Sani Muhammad Sani Rijal Sani Umar Rijal Lemo ga shi Allah ubangiji ya kawo shi wannan makaranta saboda haka da shi da wanda ke tare da shi da baki da yanzu muna masu baraba da zuwa wannan makaranta mai suna bulungudu islamic center bulungudu science post islamic center saboda haka muna masu maraba da zuwa da kuma sauran mata da suka taru dukkansu muna masu maraba da zuwa muna fata ubangiji Allah ya zai albarka cikin wannan taro namu ubangiji Allah kuma shi ma da ya ba shi basira da fasaha ya mana bayani musu Allah ya ba mu iko sauran bayani kuma ya ba mu iko aiki da abin da zai gaya mana saboda haka wannan babba a farin ciki ne a ga matan musulmi sun haɗu guri ɗaya da irin wani kyakkyawan manufa saboda sauran karfin burayi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alal haƙiƙa wannan gaida da muke ma malam ba rama mun shirin irin da kuma lokaci Allah bai yi ba lokaci ya kai da maka ji wani Allah ya ba shi ido zuwa ina fata ubangiji da Allah ya kashe wani alheri saboda haka wannan wani lokaci ba zan mika wannan bukarun a wajensa za ku ji irin abubuwan da zai bayyana mana da a yi saurare hayaniya na yara da kuma mata don Allah a yi shiru a raina surutu muna fata Allah ya wani taimako sadaka wani kalifa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya tara mu a wannan safiya a wannan makaranta ko a wannan center muna yi masa godiya da ya hada mu irin wannan haduwa wacce ɗan uwantaka ta musulunci karantarwa ta addinin musulunci ita ce ta hada ta muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya hada mu akan turba ta ilimi muna fatan abinda zamu fada a wannan majalisi abinda zamu fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa gaba daya abinda zamu yi na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana a wannan safiya ta ranar Asabar 14 ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 13 ga watan Satumba hijira ko miladiya ta 2008 ba mu ajiye wata matashiya wacce akan tace za mu tattauna ba amma dai ina ganin duk haduwa irin wannan musamman ma haduwa a makaranta wurin da aka tanada domin ilimi domin karatu babu shakka haduwa ce wacce take akwai muhimmanci kwarai da gaske a dan yi tsokaci da magana akan abin da ya shafi ilimi duk da cewa na san kowace ɗaya daga cikin ku ta san muhimmancin ilimi ta san martabarsa da darajarsa shi yasa ma ta zo nan wanda bata san muhimmancin ilimi ba bata san matsayinsa ba bata san martabarsa ba to yanzu tana can gida tana ta sharar barci ba abin da ya dame ta to amma kasancewar ku a wannan guri a irin wannan matsayi yana nuna cewa dukkanin ku kun san muhimmancin ilimi musamman ilimin addinin musulunci a rayuwa to akwai haduwa da muka yi da wasu dalibai irin ku a makarantar Malam Abubakar Bello satin da ya gabata wanda a cikin wannan haduwa mun yi magana akan muhimmancin ilimi da matsayin da mai ilimi yake da shi mai ilimi a ko ina shine wanda yake da hankali shine wanda yake da nutsuwa shine wanda ya san ya kamata marar ilimi shine wanda yake bankaurarsa yake haukansa wanda bai san ya kamata ba bai san mutunci ba ilimi shi yake bambance tsakanin mutum da dabba shi yake sa mutum ya samu fifiko akan dabba ya isa ya nuna mana matsayin ilimi wanda duk ba ya da ilimi idan ma aka ce da shi mai ilimi ne dadi yake ji ko da kuwa ya san shi ba mai ilimin bane amma idan aka ce da shi mai ilimi sai ya ji dadi kuma abinda zai nuna maka munin jahilci ko da wanda yake da jahilcin idan aka ce da shi jahili ba ya jin dadi kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna mana matsayi da daraja da martaba ta ilimi wanda za ta sa mu zagi dantse mu ga mun yi fafutuka duk inda ake zuwa a nemo ilimi a zakulo shi a kwalkwalo shi mu je mu ga mun zakulo shi mun kalato shi mu kasance muna da rabo a cikin sa yadda ka san dan adam baya koshi da neman dukiya duk kuma yadda zai tara ta to haka nan mai neman ilimi baya koshi da ilimi babu wani lokaci da mutum zai ce ya yi karatu kuma ya koshi da karatun don haka baya bukatar kari inda a ce ana koshi da karatu da ilimi ba a bukatar kari da wane ne zai ce ya koshi baya bukatar kari shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shine zai ce ya koshi saboda shi ake yi ma wahayi shi yake samun ilimi kai tsaye daga Allah to amma duk da haka Allah madaukakin sarki yace da shi wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah ka ƙara min ilimi idan har Allah madaukakin sarki zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nemi ƙarin ilimi kaga mu ɗan ku ci ku ba mu ya kamata mu nemi ƙarin ilimi a ko da yaushe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama har kullum yakan yi addu'a yakan ce Allah madaukakin sarki ka amfanar da ni daga abin da ka sanar da ni ka kuma sanar da ni abin da ban sani ba sannan ka ƙara min ilimi manzo Allah yana yin wannan addu'ar akai akai ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma ashe wannan yana nuna mana cewa babu wata rana da mutum zai ce ya kai gacin ilimi ya kure shi ilimi ba ya da makura sai dai ya kure mutum amma mutum ba zai iya kure ilimi ba saboda haka sai mu san cewa ashe dukkan wani mataki da zamu taka na ilimi har yanzu a bakin kofar sa muke ba mu shiga ciki ba tukunna babu abin da zai same mu na rudu da kidimewa har mu ga cewa yanzu mun gama da ilimi gaba daya to kuma wannan shi yake nuna cewa mutum yana ilimin karuwa ilimin sa yake yi duk lokacin da kake jin bukatuwa zuwa ga ilimi to wannan yana nuna cewa ilimin ka ne yake karuwa duk lokacin da kake jin cewa kai mai tawaya ne ta fuskar ilimi kana son kari to alamar cewa kana ƙara zurfi a cikin sa amma mutumin da yake ganin cewa shi yanzu ya san komai ya gama sanin komai don haka baya bukatar kari to wannan shi yake nuna cewa bai ma san komai din ba saboda haka har kullun mu dauka cewa sanin abinda bamu sani ba shine yake ciyar da mu gaba Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma yayi ta buga misalai daban-daban amma a cikin misalan nan da yayi wajen guda 40 da wani abu a alqur'ani sai yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun waɗannan misalai ne da muke bayarwa ga mutane amma fa babu wanda za su gane wannan misalan sai masu ilimi don haka idan Allah madaukakin sarki ya buga wani misali a cikin alqur'ani mutum ya karanta yaga bai gane ba to ya tuhumi kansa cewa anya kuwa yana daga cikin masu ilimin da Allah yake magana shi yasa wasu daga cikin masu magabata idan suka karanta alqur'ani suka ga akwai abin da basu gane ba sai su yi ta kuka yi ta kuka suna cewa kenan yanzu su ba su daga cikin masu hankalin da suke gane abin da Allah yake faɗa shi kaga wajibi ne akan mu tsaya mu yi karatu domin mu shiga ƙarƙashin yaban da Allah madaukakin sarki yake yi wa masu ilimi alqur'ani cike yake fal da yaban masu ilimi ayoyi da dama birjik sun zo a cikin alqur'ani mai girma Allah yana yaban masu ilimi idan muka duba kissar annabi adam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan mala'iku ba da wani abu ba sai da ilimi da ilimi ne Allah ya fifita annabi adam akan mala'iku har ma ya nemi mala'iku su rusuna masa yace wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ألا مدعوك تنسلكي يقويا والنبي آدم إلمي سنن سونا ين أبو بوا دبن دبن سيأك نونا وملائكو وأن أبو بوا أكتش سفن سونا ينسو سكتش يا أبنجي تركي يا تبت غريكا بعمد واني إلمي سيوان دكبامو domin kai ne wanda kake masanin abubuwan da suke koyi kai ne wanda kake ainihin gagaraba dau mai hikima sai Allah ya ce to Adamu ga ya musu sunayen waɗannan abubuwan annabi Adam ya gaya musu saboda Allah ya sanar da shi Allah ya ce yace wa mala'iku to ba na gaya muku na san gaibi na san abin da yake koyi a sammai na san abin da yake koyi a ƙasa ba sannan kuma na san abinda kuke bayyanawa na san abinda kuka sance kuna borewa to a dalilin haka ne Allah madaukakin sarki yace wa mala'iku to duk su fadi su yi wa annabi Adam sujjada kaga Allah ya fifita annabi Adam da ilimi ba da dukiya ba ba da yawan ƴaƴa ba ba da wani abu ba to haka nan zamu ga Allah madaukakin sarki ya sanya masu ilimi cikin masu yin shaida akan tauhidi Allah yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah yayi shaida haka nan malaiku su ma sun yi shaida haka nan malaiku su ma sun shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shine yake tsaye da adalci shine wanda yake gani mai hikima ga garabadau a wannan aya ubangiji ya shaida akan tauhidi kuma ya hada mala'ikunsa da malamai a guri guda wajen su bada shaida wannan yana nuna cewa dukkan wanda ya rike tafarkin ilimi kuma yake aiki da shi to adali ne za a iya kafa shaida da shi shi yasa yazo a cikin wani asar a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin ududuhu wato cikin kowace al'umma da za ta zo adalan cikinta ne za su ɗauki wannan ilimi wannan ta sa wasu malamai suke cewa idan dai aka samu malami fitacce shahararre yana aiki da ilimi yana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga al'umma to wannan malamin adali ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masu adalci suke dauke da wannan ilimi to dan haka shaidar da ubangiji ya sanya malamai su bayar tare da shi a game da tauhidin sa yana nuna cewa kenan su adalai ne don ba a kafa shaida da wanda ba adali ba ba a shaida da fasiki ba a kafa shaida da fasiki wanda yake ba adali ba ba a kafa shaida da makaryaci ana kafa shaida ne da wanda yake malami da wanda yake adali to tunda har Allah ya kafa shaida da su wannan alama ce da take nuna cewa su adalai ne ashe mutun yayi fafutuka yayi kokari yayi faɗi tashi yaga cewa ya shiga karkashin waɗannan masu ba da shaida inna wannan ma ba karamar martaba bace sannan zamu ga cewa ubangiji ya sa su ba da shaida akan abin da yake mai girma ne shine tauhidi domin duk a rayuwa babu abin da yake tauhidi babu abin da yake kadaita Allah da bauta babu abin da yake la ilaha illallah samun daraja da matsayi amma duk da haka sai aka ce su ba da shaida akan wannan babban abu daban babban abu to sai an nemi manya suke ba da shaida akan sa to kaga wannan ma yana nuna girman masu ilimi yana nuna darajar su yana nuna martabar su to haka nan hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo da dama wadanda suke nuna martabar masu ilimi Allah madaukakin sarki yana daukaka darajar masu ilimi kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ubangiji zai daga wadanda suka yi imani daga cikin ku da wadanda ainihin dukkan Allah ya ba su ilimi su kuma Allah zai daga su da matsayi daban-daban daraja daban-daban zai ba su fifiko akan ma masu imani matukar su ma suna da imani za a ba wa masu imani daraja amma masu ilimin cikin su za su dara su wajen daraja to haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin ubangiji yana daukaka matsayin wasu mutane da wannan alqur'ani sannan kuma yana kaskanta wasu da shi wato waɗanda suka karance shi suka yi aiki da shi ubangiji sai ya daukaka matsayin su waɗanda kuma suka jahilce shi ko suka karance shi ba su yi aiki da shi ba sai ubangiji ya kaskanta matsayin su kunga ubangiji yana daukaka matsayin mai ilimi matukar dai yayi aiki da wannan ilimin haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyan ku wanda yake ya karanci alqur'ani ya san ma'anonin sa ya kuma karantar kaga wannan daraja ce Allah madaukakin sarki ya bawa masu ilimi suka zama su ne mafi alkhairi cikin wannan al'umma haka nan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd yana cewa man salaka tariqan يلتمس فيه علما سحر الله به طريقا الى الجنه دوسنده متين يكامه wata hanya yakama wata hanya ta neman ilimi to ubangiji zai saukake masa hanyar shiga aljanna dan haka duk wanda yake son ya shiga aljanna sai ya zama mai neman ilimi wanda duk ya watsar da neman ilimi to ya saki hanyar shiga aljanna ya bu kuma wata hanya ce daban wannan ba kadai ya isa nuna martabar ilimi ya isa nuna maka darajar ilimi النبي صلى الله عليه وسلم يتشجب أن يتشوى ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وتباب سنة متى نزاسها أولي آكي لك شكين تاخن أنت سنة كرنت للتافن سنة بيتر للتافن ألا أتكانس فاتي أبنجدي مأوككين سلكي ya saukar musu da nutsuwa sai ka gansu a cikin nutsuwa sannan kuma mala'iku sun kewaye su ta ko ina suna ba su kariya sannan kuma ubangiji yayi alfahari da su a gurin mala'iku yace ga bayi na can ku dube su yadda suka hadu ba komai ya hada su ba illa darasi illa karatu illa karar junan su ilimi babu shakka wannan matsayi ne ba kankani ba ubangiji ya saukarwa da mutun nutsuwa ya zama nitsatse a cikin jama'a ku duba da Allah madaukakin sarki ya so ya girmama sayyidina Abubakar a wani matsayi a wani aiki da yayi mai girma a wata bajinta da ya nuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama suka fita za su je hijira kun ga da Allah ya tashi bashi martaba mai girma wacce har yanzu muke fadar ta muke karanta ta sai yace ya saukar masa da nutsuwa Allah yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الله بدوك كين سركي يتي idan ku kuka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya taimaka masa lokacin da kafire suka fitar da shi daga kasar ta saniyat nayni yan suka zama su biyu suna cikin kogo idh yaqulu li sahibihi lokacin da annabi yake gaya wa abokin sa yake gaya wa abokin sa wane ne abokin sayyidina abubakar yace la tahzan kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ma'ana yana tare da mu da taimakon sa yana tare da mu da nasarar sa yana tare da mu da kulawar sa da kiyayewar sa kada damuwa ta dame ka la tahzan inna allaha ma'ana sai Allah yace fa anzala allahu sakinatahu alayhi sai ubangiji ya saukarwa da abubakar nutsuwar sa ya zamana ya samu kansa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to haka nan aka ce dukkan waɗanda suka hadu a ɗakin Allah ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna bita suna karatu to ubangiji zai saukar musu da nutsuwa kaga wannan yana nuna daraja ba kankanuwa ba a ce ga wanda Allah ya saukarwa da mutum nutsuwa shi yasa a farkon magana muka ce masu ilimi sune masu nutsuwa sune zaka samu a cikin nutsuwa amma duk wanda ba ya da ilimi to zaka same shi wato yana shirman sa ne a rayuwa yana hauragiyar sa ne a rayuwa shi kansa bai san da yake yi ba mai ilimi shine yake da nutsuwa haka nan zamu ga Allah ya ce wa hafathumul mala'ika mala'iku za su kewaye su da kiyayewar su da kular su mala'iku su zo su kewaye ku suna jin me kuke faɗa me kuke karantawa suna nema muku gafara a gurin Ubangiji ashe wannan ba babban matsayi bane da Allah zai ba mai ilimi ashe ko wannan bai isa ya za mu zage dantsi ba mu hana idan mu bacci mu ainihin zure ma dukkan wata wahala wajen neman ilimi ka duba sayyidina abubakar a wancan mataki da ya nuna da jarumta da ya nuna ubangiji yace fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha aka karfafe su da wasu rundunar da ba kwa ganin su sune mala'iku to su ba masu ilimi aka ce masu zama suna darasi suna karatu aka ce mala'iku za su kewaye su za su yi musu kawanya babu shakka wannan yana nuna martaban mai ilimi ka duba hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa innal mala'ikata lataba'u ajnahataha li talibul ilmi ridan bima yasna lalle mala'iku sukan shimfida fukafukansu ga waɗanda suke neman ilimi ko ga wanda yake neman ilimi domin yarda da abin da yake nema domin yarda da aikin da yake yi don haka mala'iku ne ke shimfiɗa masa fukafukai wasu malamai suka ce ma'anar shimfiɗa fukafukai shine mala'iku su kansu suna tawalu'u suna risina masa suna nuna ƙasƙantar da kansu gabansa idan har ya zo yana karatu to mala'iku sukan zagaye shi su ma su saurari karatunsa suna girmama shi wasu malamai suka ce a'a ai ana nufin mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu a duk lokacin da zai tafi neman ilimi to akan fukafukan mala'iku yake takawa yana tafiya balla Allah yana umartar mala'ikunsa su shimfiɗa masa shimfiɗa ta girmamawa irin yadda kuka san shugabanni na duniya idan shugaba ya sauka daga jirgi sai a shimfiɗa masa jan carpet wai ba zai taka kasar airport ba to haka su kuma masu neman ilimi ubangiji yasa a shimfiɗa musu wato mala'iku su shimfiɗa musu fukafukansu da fiffiken mala'ika da jan carpet wanne yafi kaga babu shakka fiffiken mala'ika yafi daraja yafi matsayi fiffiken waɗanda ba sa sabawa Allah la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru ashe duk waɗannan abubuwa ba za su sa mu zage dantse ba mu ga cewa mun yi ilimi a duk lokacin da mutum yayi ilimi to sai yafi kowa hankali kuma cikin jama'a sai yafi kowa nutsuwa duk kuma ƙarancin shekarunsa sai Allah ya bashi nutsuwa ya bashi ainihin hankali mu duba Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara 15 ba amma saboda jajircewa da kokari da kazarkazar wajen neman ilimi sai ya ce ai shi bai da tarzama ba, duk da cewa bai samu ainihin rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai yawa ba, yana dan kankani manzon Allah ya bar duniya, ya kamata ya shiga neman ilimi ba ji ba gani. Don haka sai ya nemi wani dan wani abokinsa wanda suka taso tare, yace zo zo mu je neman ilimi. Sai abokin nan nasa yace a wani ilimi kuma zaka je nema, kana jin mutane za su zo karatu wajen ka ne ko za su zo fatawa wajen ka ne? Ga manyan manyan sahabban manzon Allah suna nan da rai, ai kai ko kai ilimi zaka zauna ne haka nan zaman kashe wando, babu wanda zai karu da ilimin ka, saboda akwai manyan sahabbai da rai suna nan gurin su za a ji. Sai yace to shikenan, sai shi ya tafi ya kyale wannan mutum, shi Abdullahi dan Abbas ya dinga bin manyan manyan sahabbai har gidaddajin su, yana neman ilimi a wajen su, yana karatu a wajen su. Sai ya je gidan sahabi, sahabin yana cikin gida ba zai kwankwasa masa kofa ba saboda ladabi, ba zai ce ga ni nan nazo ba ana sallama, a'a sai ainihin ya tsaya a bakin kofa, yace wani lokaci ma saboda jira har bacci dauke shi yake yi, yayi hulo da kasa. Sai ainihin wannan sahabin ya fito ya ga Abdullahi dan Abbas a kwance a kofar gida, yayi butu-butu da kasa, yace haba ya dan baffan manzon Allah, ba za ka yi sallama ba in fito? Yace a'a, ai ilimi yafi gaban haka, kai ne malami na, ya zan fito da kai daga gida? Saboda haka da haka yayi ilimi, wato ya hada neman ilimin sa da tarbiya da girmama malaman da yake karantarwa da suke karatu gurin sa. Wannan ma kuma hanya ce ta samun ilimi, duk wacce za ta ce za ta fita neman ilimi amma ba za ta girmama wanda zai ba ta ilimin ba, to ta sani ba za ta samu ilimin ba. Ko da ta fi kowa kazar-kazar da kai kawo wajen neman sa, matukar ba za ta girmama waɗanda suke ba ta ba. Sai Allah ya zada albarkacin ilimin, ya kuma sa ta sai ta ainihin wahala, kuma duk wahalar ta tashi a babu, ta tashi a banza. Amma Abdullahi dan Abbas da yake ya kwankwadi tarbiya daga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda innasta tana auren ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, tana ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa sallama, ita ce Maimuna bintul Harith, wadda ƴar uwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce. Mahaifiyar Abdullahi dan Abbas sunanta Lubaba, Lubabatu bintul Harith. So Maimuna bintul Harith ƴar uwarta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aurenta. Don haka Abdullahi dan Abbas yakan je can ya kwana ma a gidan. Don haka ya samu tarbiya a gidan Annabci, wannan ta sa ya kasance a gurin neman ilimin sa ya nuna wannan tarbiya din. Allah ya hana a riƙa kiran Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta bayan katanga ana cewa menene hukuncin kaza, ko ya fito za a yi masa tambaya. Allah madaukakin sarki yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Allah yace waɗannan da suke kiran ka ta bayan katanga, wato mutanen ƙauye, idan suka shigo Madina suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce da su yana cikin gida, maimakon su yi haƙuri har sai ya fito kamar yadda kowa ya haƙuri, sai su ce a'a su za su je, saboda sauri suke yi za su koma ƙauyensu. Don haka za su je su kirawo shi, in ba bai fito ba to za su yi masa fatawa ta bayan ɗakinsa. Don haka sai mutum ya je yana, ya Muhammadu menene hukuncin kaza, ta bayan ɗakin Aisha ko ta bayan ɗakin ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar, ana kwankwasar su. Allah yana cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, waɗanda suke kiranka ta bayan katanga yawa-yawancin su ba su da hankali, ba su da hankali, dan da suna da hankali ba za su yi haka ba. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, da sun yi haƙuri har sai ka gama abin da kake yi ka fito, da ya fi musu alkhairi. To amma saboda ba su da hankali sai suke kiranka ta bayan katanga. Ashe kaga wanda yake da hankali to shine wanda yake darasa malamin sa, shine wanda yake martaba malamin sa. Amma wani sai kaga yaje wani lokaci da sassafe wai yaje tambaya malamin, ma lokacin yana dan rundumi bai tashi ba, yaje ya tabuga masa gida, ko kaji tsakar dare wani ya bugo waya karfe 3 sai mutum ya bugo waya ya ce wai tambaya zai, ko karfe 2 dare wai tambaya zai yi, ai a lokacin ake free call. Saboda haka shi ba zai sa kati ba bala ya bugo maka lokacin da ake samun wato kira na kyauta. Kaga waɗannan aktharuhum la ya'qilun, yawancin su ba su da hankali, dan da yana da hankali bai kamata ya kira malamin sa akan a wannan lokaci ko kaga mutun ya buga waya sau 10 wai yana neman malamin sa ka buga sau 1 ka buga sau 2 ka buga sau 3 sai ka hakura ko sai ko gidansa kazo cewa akai kai sallama sau 3 ba damar da shari'a ta bayar bace nan idan akai sau 3 ba a samu shiga ba sai a tafi kuma ba tare da an ji haushi ba to haka nan ko ita waya din kanta in ka buga wa mutun sau 1 ka buga sau 2 ka buga sau 3 to da alamar akwai wani uzuri ko dai baya kusa da ita ko yana kusa wani abin ya hana shi ya dauka sai ka hakura kuma sai wani lokaci ka sake bugawa amma mutun yayi ta bugawa yayi ta bugawa dai ya zuke maka charging ka kaga wannan ya tuce ka watakila ba wuta da kyar kasa bu wannan charging sai da irin charger na yar goyo kai charging ka wahala wannan yazo ya zuke maka ko kuma ka kai can gurin da ake charge ka ba da naira 30 an caza maka ka zo ka ajiye yayi ta bugowa dai ya zuke maka a banza kaga waɗannan aksaruhum la ya'qilun yawa yawancin su ba su da hankali dan inda hankali ba za su yi wannan ba to haka Abdullahi dan Abbas yayi tabun malamai yana zuwa da tarbiya da girmamawa yana daukar ilimi a wajen su wata rana Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makaranci Abdullahi dan Abbas yana karatu a gurin sa wata rana ya hau abun hawan sa Abdullahi dan Abbas ya zo ya kama linzamin abun hawan yana ja Ubay ibn Ka'ab yace haba dan baffan manzon Allah da kai ai bai kamata kai haka ba Abdullahi dan Abbas yace la haka za umirna an naf'ala bi kubara'ina haka aka umarce mu yi wa manyan mu haka aka tarbiyance mu yi wa manyan mu kasancewa ta dan gidan annabci ina da ainihin salsala da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba zai hana ni kuma girmama malamai ba wannan ita ce tarbiyar da muka samu Abdullahi dan Abbas yayi ta neman ilimi bisa ga wannan tsari bisa ga wannan turba sai gashi wata rana bayan ya zama babban malami shahararre wanda ake nuna shi da dan yatsa sai gashi wata rana wasu sun zo daga wani gari neman fatawa gurin Abdullahi dan Abbas yana kyalle idan sa haka sai ya ga wannan abokin nashi da yace su zo su tafi neman ilimi abokin nan nashi yace ah daman gunka aka ce za a zo yace eh ce ai an ce za a zo gurin wani babban malami ne ni ban zata kai ne ba yace ni ne ce wallahi kaga kafi ni wayo kafi ni dabara ce kaga da yanzu shi ma ya zama malami da yanzu ba ma sai an wahala an zo har Madina ba a inda yake sai ya bada fatawa sai ya karantar amma yanzu gashi da shi ake fita neman fatawa har yanzu shi yana nan inda yake bai kara matsawa gaba ba to kaga yadda shi ilimi yake shi yasa wata rana Sayyidina Umar ya nuna wa manya-manyan sahabbai cewa ilimi yakan ɗaukaka matsayin yaro ko da yana da ƙarancin shekaru yakan ɗaukaka matsayin yaro ya sa shi a sahun manya a sahun dattijai Sayyidina Umar yana da majalisa ta malamai manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka je ma yaƙin Badar wanda da su aka yi yaƙin Badar yaƙin Badar shine yaƙi na farko wanda ya samu halitta yaƙin Badar ma'ana yana daga cikin manyan sahabbai saboda haka Sayyidina Umar ya kawwala majalisa ta shawara majalisa shura wanda duk abin da zai yi yakan zo ya tara su ya yi shawara da su ya ji me za su ce kafin ya yi a matsayinsa na khalifa to sai ya ga cewa ya kamata Abdullahi dan Abbas duk da cewa yaro ne shi bai ma samu halarta yaƙin Badar din ba shi sanda aka yaƙin Badar yana dan karami ba zai iya zuwa yaƙi ba sai ya ce a sa shi a cikin majalisa don haka sai ya zo ya zaunar da shi a cikin majalisar ga manyan sahabbai shi dan tsugul da shi a cikin su sai sahabbai suka ce kai waɗannan manyan sahabbai suka ce haba Sayyidina Umar mu ma fa muna da ƴaƴa kamar sa ai mu ba sai mu kawo ƴaƴanmu ya za a zo mu da TJ a haɗa mu da yaro dan tsugul kamar wannan yana cikin mu ana tattaunawa da shi Sayyidina Umar ya ce a wannan ba dan tsugul bane ku ne kuke ganin sa dan tsugul amma bare ku ji wa zai gaya mun a cikin ku ma'anar suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ce waye zai gaya mun wani hasashe wannan surar take yi duk sahabban da suke gurin dattawan da suke gurin suka ce eh to anan dai Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi nasara zai bashi budin makka don haka makka za ta zama a ƙarƙashin ikonsa a ƙarƙashin mulkinsa, kuma daga ƙarshe Ubangiji ya ce ya bauta masa. Shi abinda muka ga surar tana faɗa wa annabi kenan. Abdullahi ɗan Abbas yana zaune, sai ya ce da shi, to Abdullahi kai ko me za ka ce? Ya ce, to ni dai abinda na fahimta wannan sura hasashe take yi na cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ƙarshe da zarar aka samu fathu Makka. Allah maɗaukakin sarki ya sa mutane suka rika shiga addinin Allah ƙungiya-ƙungiya, to shi kira annabi ya gama saƙon da aka bashi ya isar, sai ya je kuma ya ci gaba da bauta har Allah ya kawo lokacin ajalinsa. Sai Sayyidina Umar ya ce, to kun ga abinda Abdullahi ɗan Abbas ɗin nan ya hararo, shi ni ma na hararo, wato mun yi tarayya da shi wajen hararo abu ɗaya. Ashe kun ga ba yaro bane kankani, ta fuskar shekaru kuna ganin sa yaro, amma ta fuskar kwakwalwa da ilimi da basira babban. To tun daga wannan lokacin su ma suka sallama, suka yi saranda, suka ce eh lalle wannan ya ɗara ƴaƴanmu da suke gida. Da haka sahabbai su kansu su ga yaro mai hazaka, yaro mai kwazo, yaro wanda yake da fahimta. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sahabban sa sai ya ce zai musu jarabawa. Menene misalin, wato misalin mumini, misalin wata bishiya ce wacce babu abin da yake faduwa ƙasa banza a jikinta. Misalin ta yana daidai da misalin mumini, wato mumini ta kowane bangare mai amfani ne. Sai ya ce da su, wacce bishiya ce wannan? Sai kowa ya shiga tunani, kowa ya faɗi sunan bishiyar da yake tsammanin ita ce bishiyar. Ƙarshe dai ba su canko ba, ba su gano ba, sai suka ce wa manzon Allah, mun baka gani. Manzon Allah ya ce, ai dabino ne, dabino ne, babu wani abin da ba a amfani a jikinsa, dukkan wani abu a jikin dabino Laraba suna amfani da shi. Lokacin da Sayyidina Umar ya zo zai tafi gida, to akwai Abdullahi ɗan Umar yana gurin lokacin da aka yi wannan magana. Shi kuma lokacin da aka yi tambayar, kwakwalwarsa ta bashi cewa dabino ne, amma kuma bai ce komai ba. Lokacin da za su tafi gida, sai ya ce wa babansa Umar ɗan Khattab, ya ce, kaga kuwa ni na yi tunanin fa dabino ne. Umar ya ce, ah, to me ya hana ba za ka faɗa ba? Sai ya ce, ai, saboda na ga manya-manya, ga ku iyayena ba ku ce komai ba, ko kun kasa canka, ni kuma in ce ga abin da nake gani, saboda haka ni ma sai na yi shiru. Ce ni wallahi da ka faɗa da ya fi min komai daɗi. Wato da ya ji daɗin cewa ɗansa mai fahimta ne, ɗansa mai basira ne. To kun ga ilimi shi yake ɗauka kamar sabar mutum, ya ɗauka ka darajarsa ko mun ƙanƙaranta shekarunsa. Kuma kowace irin Allah halitta Ubangiji ya yi masa, akwai waɗanda aka girmama su a cikin Larabawa, Larabawan da suke ƙafafa da alfahari da nasaba da dangantaka da wane ɗan gidan wane ne. Amma kuma wasu da Allah ya ba su ilimi, duk da cewa su ba su da wannan dangantaka, ba su da wannan martabar ta salsala, amma aka girmama su. Yanzu muka duba a garin Makka, Afa ibnu Abi Rabah wani tabi'i ne, hamshaƙin malami wanda a zamaninsa babu ya shi, musamman a garin Makka. Idan ma yana Makka, to babu wani malami da yake fatawa, babu malamin da ya kai shi sanin manasikul hajji, abin da ya shafi aikin hajji. Afa ibnu Abi Rabah bawa ne daga cikin bayan da ake tahowa da su idan an je an yi yaƙi ƙasashe, a ciyo ainihin ganima ta bayi, a zo da su daga baya iyayensu su musulunta, su kuma a haife su a irin wannan yanayi. To ko da an ƴanta su dai, ana cewa da su mawali, wato bararrun bayoyi, bayi, wato bayin da aka ƴanta su. Wannan kalmar ta mawali ba za ta rabu da su ba, don haka su ana ganin su kamar ba su da wani daraja da yawa a cikin al'umma. To amma duk wanda ya yi ilimi a cikin su kuma, sai kaga shi ne shugaba, sai kaga sarakuna ma suna zama da shi akan darduma ɗaya, akan kujera ɗaya. Wasu ma sarakunan idan ya zo za su sauka da kan darduma su ba shi ya zauna. Haka Afa ibnu Abi Rabah, gashi bararren bawa ne, gashi baƙi ne a cikin Larabawa waɗanda suke gafararen fata ne su, gashi kuma a cikin su ba Allah bai mishi kyakkyawar tsira ba, mutum ne mai kusumbi, mutum ne wanda yake ba shi da wato mai dadinannan hanci haka dai yake da kira wacce take ala ba ka ba ba wato ba kira ce take kyawun mutum ba amma saboda ilimin sa in ana magana sa sai ka zata ya fi kowa in yazo Hisham ibnu Abdul Malik Hisham ibnu Abdul Malik ba Quraishi ne sannan kuma sarki ne a lokacin sa sarki ne na daular Umayyawa amma idan Atha ibnu Abi Rabah yazo duk ga manyan Quraishawa a ƙasa shi akan kuje amma in Atha yazo sai ya tashi ya kamo hannun sa ya kawo shi su zauna daidai wa daidai akan shimfidar da yake ce wannan ilimin sa ne ya daukaka shi ko ba ku yi ilimin da yayi ba saboda haka ba za ku samu daukakar da ya samu ba don haka mutumin da yake da ilimi ana girmama shi haka nan zamu ga Muhammad ibn Sirin shi ma ɗaya ne daga cikin bararrun bayi da aka yi a garin Makka amma Allah ya bashi ilimi shakundum ne a harkar hadisi don haka malamai da dalibai da sarakuna kowa girmama shi yake har yabar duniya girmama shi yake haka nan ƴar uwarsa Hafsa bint Sirin ita ma haka Allah ya bata ilimi ma malamai da dalibai ake zuwa gurin ta neman hadisi wanda ta ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ilimin ta duk da cewa gashi inda ta fito baban su Sirin bararren bawa ne amma wannan bai sa ta kaskanta ba haka nan Makhul Abu Abdullah Shami mutumin Sham ne a zamanin sa shi ma babu yashi ko kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake faɗa musamman akan harkar ilimin hadisi shi ma bararren bawa ne amma ya samu daukaka har zuwa yau ambatan sunansa ake yi kuma ana jinjina masa ana girmama shi ashe kenan duk irin kaskanci na nasaba ko na gida da mutum ya tashi a ciki idan yayi ilimi shikenan ya dame wannan ya samu nasabar da tafi kowace nasaba kuma ya samu daukakar da tafi kowace daukaka wannan shine yake gaskata maganar manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin wangiji yana daukaka wasu mutane da wannan alqur'ani ma'ana yana daukaka darajarsu shi yake nuna gaskiyar fadar Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wangiji yana daukaka darajar masu ilimi to mai ilimi a duk inda yake kuma zaka samu ana jin ana wato gadin kwaljininsa ana jin kwaljininsa sai kaga duk karancin shekarunsa idan ya zo guri ana yi ba daidai ba sai kaga kokari ake a boye kokari ake a boye abinda ake yi wanda ba daidai ba wata rana wani khalifa daga cikin khalifofin larabawa ya shimfida ainihin shimfida yana yin wasan kwado shi da abokansa shikenan sai ga wani dattijo cikin dattawan gidansu wanda ana tsammanin dattijon ne yayi karatu saboda haka suna hango shi wannan khalifan sai ya tattara kayan kwadadin gaba ɗaya sai ya nade aka tattara aka boye saboda ana ganin ga wani dattijon malami ya zo kada yayi nasiha suna jin kunyarsa da ya zo ya zauna sai shi khalifan nan ya ce da shi shin ka karanta Qur'ani dattijon ne ce a shi bai karanta komai alqur'ani ba yace ka karanta hadisin banzan Allah yace a bai karanta ba shi ka karanta fiqh yace bai karanta ba ka karanta lugar larabci da ainihin tarihin larabawa yace shi bai karanta ba sai khalifar ne yace ku janyo mana kayan kwadon mu ci gaba suka ce ga wannan mutumin da ake ganin ake jin kunyarsa ko mu ci gaba yace a yanzu ai ba kowa na fahimci wannan ai babu ne buhu ne kawai buhu ne ba komai ko kawo mana mu ci gaba farko sun zaci ne ilimi ne to amma da ya jarraba shi ya tambaye shi ya ji cewa ai huhun ma'ahu ne sai kawai ai shikenan a dauko mu ci gaba ba abin da zai hada wannan to ashe duk inda mai ilimi yake ana ganin kwaljininsa sai ga duk karancin shekarunsa ba za a so ai abin da ba daidai ba a wajensa in mai shan sigari ya hango shi sai kaga yana ta kokarin ya kashe sigarin sai ya take ko da ko ba zai ce da shi komai ba Allah ya zuba kwaljini ya zuba masa haiba ashe duk wannan yana nuna mana martabar ilimi idan muna so mu samu daukaka da daraja a rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar mu ta lahira to dole sai mun yi ilimi kuma musamman idan muka san cewa babu abin da zai bawa mutum katanga da kariya a wannan rayuwa daga fadawa cikin wasu miyagun aqidu da fadawa cikin wasu miyagun dabi'u, da fadawa cikin wasu miyagun halaye, sai ta hanyar ilimi. Ilimi ne zai bashi wannan kariyar. To ashe kin ga wajibi ne ki zage dantse, ki bar duk abin da kike yi lokacin karatu, yayi ki zo ki karatu. Waɗanda mazan su suke hana su zuwa karatu, su nuna musu cewa ba su isa ba, domin ilimi ya sha gaban kowa. Babu wanda zai sha gaban ilimi yace ba za a yi ilimi ba. Ilimin nan Allah ne yace aje a yi. Don haka abinda Allah yace aje a nema, babu wani wanda sai ya hana. Matukar dai kina buƙatar ki san farallan abinda farallan da suke na ainihi a kanki, farallan da suka wajaba a kanki, ki san abinda zai gyara miki imaninki da tauhidinki. Wajibi ne mijinki ya baki dama ki je ki yi wannan. Idan ma ya hana, to ki je ki yi ko ba da izininsa ba, domin abinda ake buƙatar izini a kansa shine abinda bai zama wajibi ba. Amma duk abinda ya zama wajibi ba a saba wa Allah a bar wajibi, saboda a yi wa miji biyayya. Biyayyar da za a yi wa miji tilas ne ta zama ta yi daidai da biyayyar Allah. Idan biyayyar, idan ta saba wa biyayyar Allah, ba a yi masa biyayya a nan. Annabi ne ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Ba a yi wa ainihin wani mahaluki biyayya domin a saba wa mahalicci. Ana yin da'a ne, ana yin biyayya ne akan abin da yake shari'a ta yarda da shi. Saboda haka wajibi ne kowace mace ta fita ta je ta nemi ilimi. Kuma shi ilimi ba a yi masa girma. Wato mutum bai cewa yanzu ni na girma ba zan iya koyan komai ba, wannan sakarci ne. Mutum ya ce ya girma, shi yanzu shekaru sun tafi ba zai iya karatu ba. Akwai wanda aka nuna mana sai da ya shekara 80 sannan ya fara hadda Qur'ani kuma ya haddace. Shekara ta 80 a duniya, yadda ana ta hadda Qur'ani a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, yace wai shi ne zai hada ya haddace Qur'anin nan. Cikin shekara 4 sai gashi ya zama hafizi, bayan ya shekara 80 a duniya. Shi ilimi ba a masa girma. Mutum ya ce ya girma shikenan ya barwa yara. Mutum ya barwa yara, amma kuma inda za a kawo wani kullin kuɗi, sai ka ga bai barwa yaran ba. Ai da sai aka samu wani kulli kuma sai ka a mun girma a barwa yara. A wannan kuma sai ka ga ya buge yaran ya kwaci. To wannan bai dace ba. Ilimi ya fi wannan tsada. Wannan dukiya menene dukiya? Dukiyar da za a ce a batta a nan ko a cinye a kasayar? Amma ilimi wani abu ne da yake gina mutum. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ilimi, ya amfanar da mu daga abin da muka karanta, abin da kuma muka jahilta Allah ya sanar da mu, sannan ya ƙara mana ilimi mai amfani. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allah ya sa abubuwan da malamin ya faɗa mu yi aiki da su. Allah kuma ya rubuta masa wannan lada a cikin mizaninsa ranar tashin kiyama. Ba wai wannan karantarwa kawai ba, yau ne dai muka gan shi a nan a zahirin idonmu. Kowa dai shaida ne a nan, kullum muna ganin shi a cikin gidajen rediyo da kuma talabijin, irin ƙoƙari da yake wajen yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka masa da shi da irin-irinsu, kuma Allah ya ƙara mana irin-irinsu. Akwai tambayoyi da dama da aka rubuto, amma lokaci ba zai bayu a ba ainihin amsa su ga baki ɗaya ba. Za a karanta wasu daga ciki, idan Allah ya kai mu kuma akwai wasu malamai da za a gayyato za su zo su ainihin amsa sauran, saboda malam nauye-nauye da suke kan shi suna da yawa, ba zai yi mu riƙe shi mai yawa a nan gurin ba. Allah ya saka masa da alkhairi. Malam wanda mai tambaya tana cewa ita ce take da ciki na wata biyar, cikin lokacin da ya kai wata biyar shikenan sai jini ya tsinke mata. Jini ya tsinke yake tsaya, aka je wajen likita, sai likita ya ce jinin nan ba zai tsaya ba sai an cire wannan yaro. Shikenan da aka cire wannan yaro, sai ta ga wai yaron yana motsi, sai ce mata ta je ta binne. Da ta je binnewa ma dai yaron bai daina wannan motsi ba, shikenan sai ta dai binne shi haka. Take dukkan halittunsa sun cika, idonsa ne kawai baya motsuwa. To tunda ta binne wannan yaron, tace hankalinta bai kwanta ba har zuwa yanzu. Shin wannan binne yaro da ta yi yana wannan motsi, tana da zunubi ko ba ta da shi? Shi ne tambaya. Ta yi laifi tunda bai ga ransa, kuma duk halittunsa sun cika, me zai sa ta binne shi? Kuma bai kamata ita ta kaita abubuwa da gaban kanta ba, ba ta da ko ba ta da wasu kira wasu kawai daga likita ya ce aje a yi
abinda bai dace ba sai ta yi, wannan gaskiya tana da laifi, kuma laifi na kisan kai domin na kisan rai, saboda haka sai mata yi azumin kafara, saboda za ta yi azumi 60 domin ta kankare abin, za ta yi azumi kwana 60 domin ta kankare abin da tana da laifi, kuma ta ci gaba da neman gafarar Ubangiji Allah ya yafe mata. Wannan kuma take cewa ita ma yana da muhimmanci, take lokacin da mijinta ya zo yana neman aurenta, a lokacin ya bayyana mata ne da siffa na ainihin mai riko da addini Ahlus Sunna, take bayan an yi aure suna tare da shi, sai ya bayyana gare ta cewa kwata-kwata ba yi da alaka da batun sunna ko riko da addini, balluwa tashaccen ɗan bid'a ne, ko ta ce ma mushriki domin ta da layu da guraye da wani ma layu kamar bel wanda yake ɗaurawa a kunkuminsa yake amfani da shi, ta yi ta kuma ya bari yaƙi, ta ce wani mataki za ta ɗauka malam, tunda ita ta aure shi ne akan cewa ne riko ne da addini, kuma ga yadda ya bayyana mata wani mataki za ta ɗauka.
To wannan yana daga cikin sakacin da ake yi, wato ba a tsayawa a yi bincike mai nema zai fito da kowace irin siga ce, zai iya fito da cewa shi Ahlus Sunna ne, a haka ma wata sai ta je ta aure an nema ba ta sani ba, sai ya ce mata shi musulmi ne, in ya fahimci sunna, ya fahimci sunna take yi, ya ce shi ma yana tare da sunna, masallacin da kuka yarda da shi a can yake sallah, sai ya fito mata da wannan siga, saboda haka wata ta je ta aure an nema ba ta sani ba. Don haka wannan tunda har ta aure shi bisa ga cewa Ahlus Sunna ne, daga baya kuma ya bayyana mata ba Ahlus Sunna ba, saboda haka za ta iya kai maganar gaban manyanta da kuma gaya musu cewa ga halin da ake ciki, don watakila zama gidansu na sunna ne, da gaya musu ga halin da ake ciki, saboda haka suna iya su nemi saki ta kowane hali, domin zama da wannan ba wai ita ba, ƴaƴan da za ta haifa nan gaba zai musu tarbiya ne akan irin abin da shi ya tashi a kansa, zai sa su cikin bata ne, ya kuma zama da duk a rayuwar ki ta haifa batattu, wannan ba daidai ba ne.
Wannan mai tambaya suke cewa malam, yaya ake fitar da zakkar gida da fili da kuma gold da shiyar banki?
Wannan ai darasi take su.
To duk abin da yake kadara ce ta kasuwanci, yanzu kamar gida da mutum yake zaune a ciki ba a fitar masa da zakka, ko mutum ya sayi fili domin ya gina ba a fitar masa da zakka, ko da kuwa na miliyan nawa ne, matuƙar ya saye shi don ya gina, mutum ya sayi fili ya ajiye saboda ‘ya’yansa sun girma ya gina musu mazauni a wurin, wannan ba a fitar masa da zakka. Mutumin da yake da motarsa ba a fitar masa da zakka, motar haya ba zai fitar masa da zakka ba. Abinda ake fitarwa da zakka shine kadarar da ake kasuwanci da ita, mutum yana sayan filaye ya sayar, ya saya ya sayar, ya saya ya sayar, ko ya sayi gidaje ya saya ya sayar, ya saya ya sayar, to waɗannan kadarori za a fitar musu da zakka. Motar da aka saya domin a yi haya da ita, abinda take samowa na hayan shi ake fitarwa da zakka, ba motar ba. Haka nan mutumin da ya gina gidan haya, ya bayar haya, baya fitarwa da gidan shi zakka, sai dai abinda aka tara daga wannan gida din shi ake fitarwa da zakka. To idan mutum kadara ce ta kasuwanci, ya saya ya sayar, ya saya ya sayar, to zai kiyasta kudin wannan abun a lokacin da zakka ta kama, za a kiyasta kudin sa nawa ne, ni kiyasta kudin sa sai ya fitar masa da 1/40 na abin da ya kama. Haka nan shi din da suke banki, ya san shi din sa nawa ne yanzu, su ma zai kiyasta wannan sai ya fitar da wannan 1/40, wato 5/100. Wannan mai tambaya kuma take cewa malam, ni ce na sha wahala a kan mareniya, ma'ana mijinta ya rasu ya bata da yarinya, ta sha wahala wajen wannan renon yarinya, har lokacin da yarinya ta girma ta kai munzulin aure, sai dangin babanta suka zo suka ɗauke ta za su yi mata auren dole, wai yaya za ta yi?
To dangin babanta sun fi kicancanta ta, ko da kuwa ke cika rene ta, don haka babu yadda za ki, ko a shari'ance ba za ki iya kwato ta daga wajensu ba, yana dai iya ba ta nasihohi irin kuma yadda za ta yi, su ma kuma in kina da hanyar da za ki yi musu nasiha ki musu, amma ba za ki iya kwato ta daga wajensu ba.
Wannan kuma ta ce malam, ni ce na ci goro kafin alfajir ya keto, bayan alfajir ya keto kuma sai ta ji shi a makogoranta, ya azumin ta?
To yana makogoranta ya za ta yi kuwa, dama ya kamata da ta ci goro sai ta furzar, abinda duk ta wanke bakin ta to amma kuma tunda har alfijir ya ce to ta ji shi a kokarin ta shi kenan zai ta kwankwado ruwa a hankafuwar tunda ta ji shi a kokarin ta sai ta haƙuri kuma azumin ta yana nan wannan kuma ta ce mallam ya hukuncin taba alqur'ani ga mace mai haila mai al'ada ana san mutumin da zai taba alqur'ani mustahabbi ne ya zama cikin tsarki wannan mustahabbi ne ya zama cikin tsarki matar da take haila idan ba ya zama larura ba idan bai zama mata larura ba ta yadda karatu ne aka zo dole sai ta riƙe alqur'ani in bai zama mata larura ba sai ta haƙura sai ta gama abin nan in ya zama mata larura to wannan za ta iya ɗaukawa ba komai amma in bai zama larura ba to ya kamata ta haƙura ta yi karatun abin da ta haddace da ka in kawai tilawa ce za ta yi to sai ta karanta abubuwan da ta abin nan ba a cewa kuma wani mace mai haila ba za ta karanta alqur'ani ba za ta iya karanta alqur'ani ɗaukan ne sai in ya zama larura wannan take cewa mallam shin mace mai al'ada za ta iya kwanciya a shimfiɗar mijinta tare da shi eh wannan babu komai sai da tuna Aisha suna yin haka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ta ce mallam dan Allah muna so ka yi wa iyayenmu nasiha a kan bambanci da suke nuna a tsakaninmu to wannan baya dacewa iyayensu nuna bambanci a tsakanin ƴaƴansu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wata rana wani sahabi ya zo yake gaya masa cewa na yi wa ɗaya daga cikin ƴaƴana kyauta don haka ina so ka yi shaida annabi ya tambaye shi duk ƴaƴan naka ka ba su wannan kyautar ya ce a shi ne wannan kawai na bawa annabi ya ce to ni ba zan yi shaida a kan zalunci ba saboda haka ba daidai ba ne wani uba ya ware wani ɗansa ya yi ta nuna masa soyayya sama da sauran wannan zai haifar da gaba ma a tsakanin ƴaƴan naka abinda kawai aka yarda da shi idan misali yaro yana kamar karatu a wani guri sauran suna yi a gida ka ga dole zai saya masa bukatun da yake da shi wannan babu ko bai cewa dan ya saya ma wancan yaron da yake karatu a boarding abubuwan da zai amfani da su kuma sai ya saya ma wadanda suke karatu a gida a'a shi wancan bukata ce ta yadda da kowane ne ma daga cikin ƴaƴansa yake wannan gurin haka zai yi masa ko yaron sa yana karatu a guri mai nisa je kaka dawo sai ce bari in saya maka keke ko babur dan ka rika zuwa kana dawowa sauran kuma suna yin karatu kurkusa ba a cewa to sauran ma duk sai ya saya musu kuma sauran da za su zama wurin karatun su ne ta ne shi ma zai musu haka wannan ba a cewa ya nuna bambanci amma idan haka kawai ana zaune ba titi ba ta dada ya dauki wani abu ya bama wani ya hana sauran to wannan gaskiya ya nuna zalunci kuma bai nuna adalci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah wattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin iyayenku sai tambaya ta kusa da ƙarshe da zamu takaita wannan tace mallam idan na yi alwala ta kan yi yawan yin hutu ya za ta yi wa in ci alwala tana yawan hutu to idan ya zama mata cuta shi kenan babu komai za ta yi sallar a haka illa iyaka ko wace sallar za ta yi mata alwala wannan in ya zama cuta wato babu amma wai misali a ce in ta yi sallah kuma za ta yi hutu don haka ba sai ta sake alwala a sallah ta gaba wannan ba wani abu dole ne ta sake alwala amma in ya zama da ta yi bata minti daya don haka da ta fara sallar ma sallar za ta rurar za ta warware wannan ba za a ce ta fasa sallah ba za a ce ta yi sallar a haka ya zama mata kamar mai salisul bau kamar wanda yake bawali baya tsinke masa to shi ma haka aka ce ya yi sallah illa iyaka kowace sallah ya masa alwala sai wannan tambaya da za mu taƙaita take cewa tambaya ne ko kuma neman shawara wai mallam akwai wani addu'a da za ta rinka yi ne wanda zai sa ta haddace alqur'ani idan Allah ya sa tana cikin wanda za ta haddace to addu'a dai ba ta wuce addu'a da muka ce annabi yana yi ba Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma annabi yana yin wannan addu'a don haka za ta iya yin wannan addu'a kuma sannan ta dage shi karatu dagewa shine babban abin da ake so bayan kyautata niyya mutum ya dage ya haƙura da jin daɗi saboda haka ya tsaya ya ga yayi karatun wannan shine zai sa mutum ya haddace
alhamdulillah ba dan tambayoyin sun kare ba kasancewar mallam yana da abubuwa da yawa shi yasa aka ce a takaita kar abin ya wuce minti 15 kuma wanda yana da harmun kusurke ce haka din ma kamun miƙawa malaminmu ko babanmu ya ainihin gabatar da godiya akwai sanarori kamar haka na farko ana
alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala asyrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai alfarma mai daraja wanda mun ji daɗi cikin ta dangane da yadda malam muka yi kuma Allah ya bashi ikon halartowa muna godiya ga malam da sauran waɗanda ke tare da shi kamar malam Buhari da kuma malam da ke tare da shi muna gode masa kwarai da gaske Allah ya saka masa alheri kuma da samai da Allah ya sa su lafiya Allah ya mai da su san matsayin su lafiya muna fata Allah ya ƙara masa ƙwazo da kuma ainihin juriya wajen ci gaba da da'awa saboda ita da'awa wannan aiki ne mai nauyi iya da wahala da ya samu mutum zai samu baƙin ciki a wajen jama'a kuma zai samu masoya shi dai malam ya gina sanin irin wannan al'amari muna fata ubangiji Allah ya sake masa alheri kuma sauran mata da suke halarta wannan guri saboda an san wannan kira su ma muna musu godiya ubangiji Allah ya sake masa alheri ubangiji Allah ya sa mu yi aiki da mu da su Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka yi alal hakika mun sauya karatu ba ta ka wannan karatu mun jira don samu na fata Allah ya sake mu da alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi ba mu cika ilimi shi ne mafi ainihin wato daraja da gaskin duk wani abu da mutum zai samu don haka malam ya riga ya yi bayani da nan da matsayin ilimi ba wai mai mai tarawa ba muna fata Allah ya sake mu da alheri tutun wa'inda suka shirya wannan da'awa ko kuma wannan gayyata kwamitin makaranta ubangiji Allah ya sake musu da alheri da su kuma wannan malamai na wannan makaranta duk muna roƙon Allah ubangiji ya sake musu da alheri kuma wannan tambara mai tsayi ne wato wannan guri da muke ci tambara ne akwai family tsayi din yanzu muna so mu tashi za mu je da malam ya ga wajen wanda ana kan ginin sa na fata Allah ya mutu ko kuma shi wannan al'amari shi ne bargara wannan zamfani ina ganin ba sai wannan abu ne to dan mi tarafi da Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم أصلح ذات بيننا وعافو بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وجنبنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك موسنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمناه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمناه وما لم نعلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته